wannan kudi ba karamin kudi ne ba wanda zai kamata a ce duk wani mai kishin kasa ya ji ya girgiza kan yanda ake kace shi alhalin kasan da take da injin azzikin man fetur wanda ya kamata a ce ba ma shigo da shi take ba tana fita da shi ma har zai isa kasashen da ke kewaye wannan trillion 2.5 kusan nawa da aka ce an kashe gaskiya abu ne wanda babu daɗi kwarai da gaske in ka ji ya kamata a ce an yi amfani da wannan dama an gyara masana'antunmu musamman su masana'antun man fetur din kaman na LMNA da kuma na Port Harcourt da kuma na nan Kaduna ya kamata a ce an gyara waɗannan matatun man kwarai da gaske kuma a ba da dama a gina ƙananan matatun mai waɗanda za su taimaka ma waɗannan manya-manyan wurin isa samun biyan bukatun 'yan Najeriya a kan mai ɗin. To abubuwan nan mu muka rasa gane kai menene ke faruwa shin wanda suke tare da shugaban ƙasa ne ba su ba shi shawara koko wanda suke tare da shi ne suke masa kafan kungulu wurin hana aiwatar da irin waɗannan matatun mai ya ce za a yi kaga kwanakin baya ya faɗa ma 'yan Najeriya cewa za a kafa wasu ƙananan matatun mai a kudancin Najeriya nan wato can Niger Delta da ake cewa kuma ya ba da go ahead za a gina matatan mai tare da taimakon ƙasar Niger a nan mashi amma sai kaga abubuwan suna ta kai komo ba su ba aiwatar da su ba kuma dai kaga kaman ana kafar kafan angulu to ya kamata gaskiya gwamnati ta duba wannan abu ta tabbatar da cewa ta bari su kuma jama'a su tabbatar sun ba gwamnati goyon baya a gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kuɗaɗe wurin buƙatar mu muna da buƙatar bankan kwarai da gaske abin da muke sha ya fi ƙarfin abin ma da mutane ke tunani a kullum a kowane rana domin ka duba Kaduna ka duba Lagos ka duba Kano ka ga yadda ake zirga-zirga da hada-hada da motoci da sauran ƙarafan hawa ba ka gane ana shan man fetur mai yawan gaske a Najeriya to dole ne mu tabbatar mun ba gwamnati goyon baya an kafa ƙananan matatun mai waɗanda kuma suke da hannu a cikin waɗannan ɗan abubuwan da ake zargi gwamnati ke kokari ta binciko su ta hukunta su jama'a su gan su domin a ci gaba da gwagwarmayar da aka fito ana yi.
To Malam Amin kamar yadda ka ce ba mamaki wasu ne ke wa Buhari kafar ungulu dangane da niyyarsa ta kafa matatun mai don kawo ƙarshen shigowa da mai da ake yi daga ƙasashen waje. Wasu na alaƙanta haka da kamfanonin da ke zawarcin wasu na kusa da shugaban ƙasa ko wasu gwamnoni ko wasu sanatoci suke kamun kafa wajen ganin cewar ba a gina waɗannan matatun ba kuma ba a daina shigowa da mai daga ƙasashen waje ba. Don haka kamar yadda ka ce ya kamata a yi bincike idan aka yi bincike aka gano su ɗin wani mataki ka ga ya kamata a ɗauka kansu.
To an ya kamata a hukunta su wanda aka same shi dumu-dumu da maganar cin hanci ko da haɗa kai da wata kamfani domin a bashi cin hanci ta bayan gida domin a hana wani abubuwan da zai shafi jama'a dole ne a fito da shi a hukunta shi. Kaga muna ta murna an fara gano manna a gefen Gombe a gefen Bauchi haka an fara haƙin nan muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi a gefen Chad yanzu tunda an fara samun zaman lafiya to kaga ya kamata a ce waɗannan matakan mai yanzu ma maganin gina su ake a nan area waɗanda za su iya tallafa ma nan ɓangaren kawai da mai ma wanda zai tsaya a samu sauƙi so an gano su a cikin 'yan majalisu ko an gano su a cikin 'yan majalisun dattawa ko kuma an gano su a cikin gidan shugaban ƙasa dole ne a fito da su na yi bincike a hukunta su a ɗauki matakin da zai fitar da 'yan Najeriya a cikin wannan ƙangi da suke fama da shi na kullum cin hanci da rashawa yaki cinyewa sai ka ji biliyan kaza ta biliyan kaza yana tafiya a banza yana zuwa a jin wasu dole ne a hukunta su.